sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Far'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niyya dake birnin Kwanni. Sannan ma sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci, da fatan kun waye gari lafiya. Amina Bahari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 5 na safi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga kuma labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Kasar Amurka ta rade tana kallon shirin mallakar makaman nukiliya na Koriya ta Arewa a matsayin babbar barazana ga tsaron kasar ta. To amma makaman da Pyongyang za ta yi amfani da su na samar da bamaban nukiliya wani lamari ne na daban, wani babban janar na sojan Amurka a jiya Juma'a ya musanta damuwar da ke akwai na cewa shirin kera makamin na Koriya ta Arewa da ke ci gaba da bunƙasa kan iya karya tsaron Amurka a halin yanzu. Ina da tabbacin 100% mataimakin haɗakar hafsoshin soji General John Hayden ya faɗa wa manema labarai a Washington. Ya ci gaba da cewa ban cika yin amanna 100% ba, amma ina da yaƙini 100% na rashin ƙarfin haka daga Koriya ta Arewa. Jami'an soji da na binciken sirri na Amurka suna ci gaba da sanya ido sosai ga ayyukan Pyongyang tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata, sa'ad da shugaba Kim Jong-un ya yi barazanar baiwa Amurka gorin bikin Kirismeti da ba za ta ji daɗinsa ba. A lokacin da Amurka ta yi tsammanin ƙasar za ta yi gwajin ɗaya daga cikin makamanta masu cin nisan zango, sai ga shi ba ta yi ba. Yayin da kuma tattaunawa tsakanin Washington da Pyongyang ta tabarbare, ana ci gaba da fargabar yiwuwar rashin cimma daidaito a sasantawar diplomasiyya. Shugabannin kasashe da dama ne za su yi taro a Berlin a gobe Lahadi domin warware tashin hankali a Libya da kuma dora kasar akan turbar sasantawa wacce ta tabarbare a watan Afrilun da ya gabata, sa'ad da wani zagaye na rikici ya barke. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya zai isa babban birnin na kasar Jamus domin haduwa da sauran shugabannin kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus, inda za su yi kokarin samar da hanyar sasanta shugabannin Libya masu fada da juna. Haka kuma an gayyaci shugabannin bangarorin biyu na Libya, wato Prime Minister Fayez al-Sarraj da duniya ta amince da shi, da kuma General Khalifa Haftar. Jamus ita ce za ta karbi bakoncin taron. To amma kokari ne na babban jami'in jakadancin Libya a Majalisar Dinkin Duniya ga San Salami, wanda ke da makasudin jaddada yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin biyu a makon nan, da kuma yin amfani da wannan turbar domin samar da ingantacciyar hanyar samar da sulhu a kasar ta Libya. Kasashe da dama ne ke aikewa da makamai zuwa Libya, ciki har da Turkiya da Masar da Rasha da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa, wanda ya saba wa dokar cinikayya ta Majalisar Dinkin Duniya ta shekarar 2011. Salami na buƙatar kasashen da ma dukkan masu hannu a lamarin da su bar kasar ta Libya ta zauna lafiya. Labarin da zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ayarin waɗanda za su kare shugaban Amurka Donald Trump a zaman shari'ar tsige shi da za a soma a Majalisar Dattawa sun haɗa da farfesan shari'a na Jami'ar Harvard Alan Dershowitz da kuma Ken Starr, lauya mai zaman kansa da ya yi bincike a kan shugaba Bill Clinton. Dershowitz ya tabbatar da kasancewarsa a cikin tawagar ta kare Trump a shafinsa na Twitter a jiya Juma'a. Yana cewa zai gabatar da muhawarori a zaman shari'ar na Majalisar Dattawa domin kariya daga tsige Trump da kuma cire shi daga mukaminsa. Binciken da Star ya gudanar a kan dangantakar Clinton da tsohuwar ma'aikaciyar Fidar White House Monica Lewinsky ta taimaka wajen shata tsarin tsige Clinton. Haka kuma ya yi zama babban mai gabatar da kara kuma alkalin kotun tarayya, wata majiya ta kusa da tawagar kariyar ta Trump. ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa a yaren zai kasance a karkashin jagorancin lauyan fadar White House Pat Cipollone da kuma lauyan Trump J. Sekulow. Majiyar ta kuma ce mai baiwa Trump shawara Pam Bondi da tsohon lauya mai zaman kansa Robert Ray za su kasance a cikin tawagar ta kariyar Trump. Masu kera kananan makamai a Amurka za su sami damar sayar da karin kashi 20% na bindigogi da harsasai zuwa kasashen waje a karkashin dokokin da gwamnatin shugaba Trump ta bayyana a jiya Juma'a. Canjin wanda aka yi muhawara a kansa tsawon fiye da shekaru 10 a yanzu ya dauke alhakin kula da kasuwancin fitar da makamai zuwa kasashen waje daga ma'aikatar harkokin waje zuwa ma'aikatar ciniki, inda zai fi saukin samun lasisin fitar da makamai zuwa kasashen waje.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin A Bari Ya Huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Na Bari Ya Huce yayi babban kamun a cikin yan kwanakin da na tabbatar masu saurare da yake mun sanar da cewa muna wannan biki na cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. To dalilin da yasa kenan muke tare da Aliyu Mustapha Sokoto wanda shine shugaban sashen Hausa da barka da shigowa.
Ni na taba shiga ma A Bari Ya Huce ne ma tunda nake duk shekarun nan ne gidan nan.
Da
na taba shiga A Bari Ya Huce ba sai kila na taba shiga
to barka da shigowa zaura A Bari Ya Huce.
To barka muka
da kamar da muka saba wannan,
barkan kuma sa ran mu
to kamar da muka saba wannan
na kiyo zama bayan makaro
bayan a matsayin ka na shugaban sashen Hausa na tabbata ka san a cikin sama da shekaru 30 da ka shafe a wannan gida kana tunanin waɗanda suke sauraron sashen Hausa da waɗansun da ka sani da sunayensu za ku gaishe su kafin ka shigo. Barin fara da gaida wakilanmu
gaskiya
Nasiru Adamu Elkaya su Alfansu Okerugwe da ke mawafadin da suke aiki.
Nasiru yana Abuja, Alfansu yana Owerri,
baban gida Jibrin
yana Lagos,
sai Binta Ibrahim
tana Kaduna,
Halima Abdullahi
tana Kano,
Husaina Muhammad
tana Maiduguri,
Ibrahim Abdulaziz
yana Yola,
Ilyas Kasimu
yana Jos,
Labid Abubakar
yana sakwato yana fita ko
ne kafa biyu Muhammad Salisu Radio
yana kanan Dabu Birni
sai kuma gaisuwa ga Nasiru Yakubu
na Kaduna ba
da kuma Sale Ashaka
na Abuja ai Sale yawo yake ko na ka same shi Jos Abuja
sai Sale Shai babban lumfashi
aka tsina
dan garin mu
sai dan babban lumfashi
da kuma Ben Gawan
a Abuja
shi kuma Abdulwahab Muhammad
dai daga cikin tsofaffin ma'aikatan bayan Bauchi Yakubu
haka da Amina Girbo
Girbo haka ne ita ma tana Bauchi
sai kuma Hassan Tambuwal
Hassan Tambuwal yana Ibadan
da Hawa Umar
da kuma kin san sai na yin yarbanci fa
sosai to e kurole e ka bo Hassan kilo ne
da yin yarbanci
sai Hawa Umar
Amarya tana Abuja Amarya
Amarya da kuma Mahmud Ibrahim Kori
shi ma yana Kano Dabo
sai kuma Umar Faruk Musa
yana Abuja
da Madina Dauda
yana Abuja
da Mustafa Nasir Batsari
na mina
Zaradin
Zaradin yana Katsina
Katsina da kuma Baraka Bashir ita ma Amarya
a Kano ba gaskiya fa mun yi Amarya a
cikin ai wannan shekarun ta mu ce sai Sulaiman Muni Barma
a birnin Yamai nan jihohin Niger
da kuma Haruna Dauda
a Maiduguri
Isa Lawal Ikara
Kaduna
da Maryam Ato
a birnin Kebbi
sai kuma Salihu Awal
Salihu Awal yana Abuja
da kuma Zainab Babaji
na Jos
sai Hassan Maina Kaina
shi ma yana Abuja
da Lawan Sani Kona
Sani Lawan Sani yana ina Lawan yake ne
Lawan Sani Kona yana Kaduna
haka ne ya dade bai mana rahoto ba sai ya
Lawan Sani Kona Kaduna to ina tsaman Allah ya sa na tuno da su duka mun tuno da su duka to baki lamu muna jinjina musu
akwai Yusuf Abdullahi a Niger
Yusuf Abdullahi
Haruna Dauda kamar abari suna nan
da
Kamaru akwai Awal Garba
da Ghana
akwai Redwan Abbas duk suna nan
to
na fata babban kowa ba akwai kuma su wasu mun rasa su don kamar mun tada ya dawo mana anan da mu da shi
Aisha
Mahazuba kware da gaske
yawa to ka ce kana da sako domin su
abin da nake so ina son yin amfani da wannan dama gaskiya san wato ba kullun wakilan nan wallahi mutane wato na san su fahimci cewa mutane ne wanda kamar su ne hannun daman sashen Hausa ne amma hannun daman mu ne anan su ne a can
da ba zan su muke rawa
wato su ne radio sashen Hausa ne mure Amurka saboda su ne suke ba mu labarai dare ba rana saboda haka sun cancanci yabo kuma na san mutanen da suke sauraron mu sun san haka domin su suke zaune da su sun san su yanzu duk daya daga cikin mutanen nan da muka ambata ba wanda zaka je cikin tsakiyar garin da yake zaune ka ambaci sunan sa mutane ba su yi ba can sun san shi ba sun san shi kore kinga kamar Abdulwahab Muhammad ya dade yana mana aiki kwanan baya da Yasa ce ta yi aure ko to kinga yadda mutane suke ta taya shi murna haka lokacin da Baraka ta yi aure da lokacin da Hussein ta yi aure balle kuma ka taba su Madina Dauda da su shi Nasiru Elekaya da su shi Umar Faruk Musa da sauransu wanda suka dade suna wannan aiki din sanannun mutane ne ko ba wai sanannun mutane ne ba wato wani abu da mutane ba sani shine cewa wakilan nan na mutane ne masu mutunci ba da aka san su sosai kuma suke da daraja a guraren mutanen garuruwan da suke zaune suna aiki dadewa kana aiki da gidan radio irin na murya Amurka din nan yana ƙara fito da kai mutane su san ka wasu kuma za su dade suna jin sunan ka basu ma garin ka ba sai radio kenan wani har abada dai sai dai ya ji murya din kuma wato radio yana sa a gane ka daga murya kamar
ni
a fuskan ka sai ka ji wani wuri kana magana ci ai Nasiri ne wannan ko Madina ce wannan
kana wanda
kwarai kuwa an taba samun irin wannan wajen murya aka gane ba shi ba ni bane da yake sunan sa Adi
wannan
daga murya aka ji ba kai bane ba
cikin bukukuwan na ranar Talata wanda ta kasance ainihin ranar da aka cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa nan. Akwai sababbin shirye-shirye da ake shirin fara gabatarwa daga wannan rana. Yi mana bayani akan sababbin shirye-shirye da kuma manufofi.
Kin san akwai abubuwa da yawa da suka bambanta sashen Hausa na murya Amurka da gidajen rediyoyi masu aiki irin namu. Wasu abubuwa kin ga dai ba duk gidan rediyo yake shirin bayo mutane dama ko janar baban gida ma da aka tuntube shi ya faɗi albarkacin bakin sa ya ce ɗaya daga cikin abin da ya fitar da mu shine bayo mutane dama. Su dinga faɗa albarkacin bakin su kamar abin da muke kullun da karfe 9:30 yanda muke bude wayoyin mu layukan mutane suke rasa bayani. To mun dade da wasu shirye-shirye da ba ma iya rabuwa da su kamar shirin kina abari ya huce, shirin noma, shirin lafiya uwar jiki da sauransu, amma sai muka ga cewa akwai bukatar sabon sarki, sabon zamani ba, akwai bukatar ai canje-canje. Saboda haka yanzu mun fito da shirye-shirye sun kai guda 12 wanda sababbi ne garas wanda za mu kawo mutane daga ranar Talata din nan. Wannan ranar da muke bikin cika shekaru su faduwa ta duro daidai da zama.
Haka ne.
Ga mu muna bikin cika shekaru 41 ga kuma dama an samu na canjin shugabancin da aka samu na kawo wasu canje-canje. Saboda haka akwai shirye-shirye da dama. Na farko kin ga akwai shirin mun taba wani shiri mai kama da shi da ake cewa baki kan yanka wuya. Tun lokacin su na suna da energy tun wancan zamani din. To amma bambancin wancan da wannan shine wannan tsagaran sa kan siyasa ne. Wato za a dinga shiga a kurda shirye-shirye biyu ne muka haɗe ma wuri ɗaya da demokuraɗiyya da zaɓe
naɗi
ba muka haɗe su a ƙarƙashin wannan tsari na baki kan yanka wuya. Saboda haka shiri ne da zai kurɗa lungu-lungu-lungu na ƙasashen da muke watsa shirye-shiryen mu ya zakulo mana labaran siyasa. Akwai shirin da ɗan gari wanda za mu yi na haɗin gwiwa tsakaninmu da gidajen rediyoyi da muke hulɗa da su a ƙasashen mu na Afirka. Daɗin wannan shiri shi ne su wannan gidajen rediyo an ce da ɗan gari akan ci gari, su suka san abin da garuruwa suke ciki, amma bambanci shi ne ba manyan garuruwa ba, ba ma son labarin irin su Kaduna, su Legas, su Abuja, su Kano. To malam bashi ta yi shiga cikin layi saboda ba ta kai kaɗai ba girma ba. Amma ba makasudin shi ne wannan shiri da ɗan gari shi ne shiri ne zai ba da dama a ba mu ta kowane gari da kauye a duniyar nan musamman a ƙasashen mu na Afirka yana da tarihin kansa. Kowa wasu za su san cewa shekaru kaza da kafa shi, sun san wanda suka kafa shi, sun san abin da gane yake fankama da shi, yake alfahari da shi, yake da tasiri a kansa. Ɗaya daga cikin alimisali akwai daga cikin shirye-shiryen da muka fara ɗauka na ɗangare, akwai wani gari da aka ce mi kuka share da shi, ya ce mata suka yi mana waya muna so a zo a aure su. Zan faɗa ba tun yanzu kan mutane su tashi su yi tururuwa zuwa wannan gari da. Akwai wani gari da ya ce shi ya share kan Goro har Cana suke kai Goro. Akwai wani gari da ya ce shi ba abin da ya share da shi sai matsafa. To za a ji irin waɗannan garuruwa, amma kuma muhimmin abu shi ne za a zo a ji matsalolin da irin waɗannan ƙananan garuruwan suke cikin ba sa da titi, ba sa da makaranta, ba sa da asibiti. Za mu tambaye wannan sannan za mu ji wajen hukumomi su gaya mana me suke kan waɗannan matsaloli. Kin ji wannan? Sannan akwai shiri na tubalin tsaro wanda za mu fito da shi wanda zai dinga bin dalla-dalla harkokin tsaro. Kin san da shanin tsaro ya zama mana kalubale, ba wai tsaro ko magana yaƙi da Boko Haram kaɗai ba, ko sace-sacen nan da ake da mutane. Za mu dinga magana a kansa, mu dinga tuntuɓe mutane da abin ya shafa, mu tuntuɓe hukumomin tsaro, mu kawo rahotannin da suka shafe su. Sannan akwai shirin kasuwa a kai wannan cikin kasuwanni za a je kasuwannin namu na gargajiya, za a ji yadda ake cece ku ce tsakanin masu siye da sayarwa, za a ji yadda farashin kayan yau suke tashi suna faduwa, hadda farashin dala da kudaden kasashen waje me ya canje su a wasu ranaku. Shi kuma shiri ne da wakilanmu ne za su dinga shiga cikin kasuwanni suna kaman shi. Sannan kuma akwai shirin ciwon mace sai mace. Wannan mun kawo shi ne dangane da bayan da muka fahimci cewa mata da yawa suna samun matsaloli amma ba sa samun goyon bayan junansu. Mata sun fi goyon bayan almisali harkokin siyasa maza fiye da yadda suke goyon bayan mata. Saboda haka za mu buɗe dandalin tattaunawa da mata tsagaransu kan matsalolin mata, kuma ko ba faɗa ba mace za ta gabatar da wannan shiri Aisha Ma'azici. Sannan akwai kuma shirin da ita Aisha har ila za ta gabatar na yanayi da muhalli wanda zai dinga tsukano batutuwan da suka shafi muhalli. Mutane a ƙasashen mu na Afirka sun dai san yau ana zafi gobe ana sanyi, kawai kamar bana an yi ɗan karen sanyi a ƙasashen mu.
Sosai kuma nan da aka saba sanyi aka ɗaga mana ƙafa.
Mutane ba su mu kuma nan da muka sa sai ga munan mutane
ana zafi
to mutane za su je daga masana me yake jangirin wannan cikin yanayi din so akwai wannan da dai sauran shirye-shirye da zamu kawo
na matasa din nan
yawa akwai matasa da duniyar gizo kin san wanda matashiyar sashen Hausa Madina mai shanu ce za ta gabatar da shi wato shiri ne wanda zai yi bayani da tattaunawa da matasa kan auratayyar da ke tsakanin su da wayar nan da hannun su jiddadin kullun suna rike da waya suna Facebook suna Instagram suna Twitter suna menene za mu shiri musamman domin gano shin me abun sha'awa me alheri me rashin alherin wannan cutanya da ke tsakanin su matasa da wannan hanyoyin sadarwa na zamani
sai kuma wannan shiri na yanci rani
na wanda za a yi a nan ba wanda Abdulaziz Toure zai gabatar mana shi kuma zai dinga bin mutane da suke zuwa kasashen na Afirka su zauna wuri kamar America ko Italy ko Jamus ko Ingila ko Faransa mu bi su mu ji labarin ayyukansu wani irin kalubale suke fuskanta musamman mutane da suke hayayyafa yaya a nan cikin Turai su ta fama da magana harshen uwa da uba da magana addinansu da magana al'adunsu na gargajiya domin duk inda aka haifi yaro galibi zai tashi da ɗabi'un wannan wuri harshe ma wannan Hausa ma muna fama da yayanmu da suke
ja'in to lallai an yi kyakkyawan shiri
sannan ko bayan shi kin san ba mu tsaya a radio ba television ma muna niyyar yanzu muna da shirin da muke kawa na taska ku wani sau daya
mako
shi ma nan muna da niyyar mu fadada shi zuwa sau biyar sai da kuma za a dinga kallon shi a Afirka a kasashen mu na Afirka sosai haka ita ma duniyar gizo shirye-shiryen mu na abubuwan da ake gani a duniyar gizo shi ma duk za mu ratsa amma dai yanzu za mu fara da radio gangariya ne mu kawo sabbin shirye-shiryen mun gama da su sai mu tsallaka zuwa cikin su sauran shirye-shiryen mu
To lallai akwai kyakkyawan Kai santi a wanuri labarai da suka baka dariya
wato ina tunani kin sani cikin wani kogi da ban saba shiga ba na bandar ni ayyuki ya ma sau lokacin ya abubuwa
da menene ya faru da ya baka dariya kake ba da labari ka ba ni wani labari da ya ban dariya kullun labari
wani ne ke
labari kaman labarin cewa wata ra'a ka zo da su Usman nan office sai shike dan ashe ka sai kofi ka aje akan motar ka
ba wani jana ta bada
shi ba kai
a ba shi ba ma ina jin to ban sani ko abin da ya ne ko ba abin da ya zuwa na na farko da na sauka nan na rakare da na zo kama aikin nan na sauka a filin jirgi ashe nan office an shirya tarwo gangariya na ba
za a tarbe ka
to kin san ofishin nan fuska biyu gare shi akwai hanyar Independence Avenue
akwai ta
hanyar haka dai street to ni da nazo bako sai na bi babbar kohar da tafi dauka hankali na
sai na ashe ko mutane na can Najeriya ka dai
ko su kuma ashe su sauran mutane suna can dai bangaren su Najeriya sai sai na duba haka sai na gaban ga kowa na ci to sun tashi aiki a shi ba a tashi aiki ba jiki magayi sai daga baya sai da na shigo sannan ko ni ce shugabar sashen nan ko ni suna can suka jira daya awa biyu shiru ba su gani kuma da nazo na gaba kuwa sai na tsaye da dan tashi sai na ce duk hotel din da tafi kusa da nan a je ka aje
shi ke nan kuwa
su kuma suna can suna
jira gashi ba waya lokacin
kuma sannan abu ko da nazo ana dan karin sanyi a garin nan amma Allah da kaftani na shigo Washington saboda ban
baka san yadda
da kamar da Murtala su ma suka shiga
ina jikin
so da gaba dai aka gane dambaro da ta faru aka sabu da sai
ka kuma ba labarin cewa aka baka tikiti a Virginia ga da mu Virginia dan sanda ce ba za ka shiga
dan aure muka tafi da wata yar George Debbie Deborah aka aurenta Eldros ce tana nan
a
Virginia. To muna fitowa, ina fitowa ni kadai da mota na, ina hawan hanya sai na danna mota ko. Tafiya an ce kar kauce kilometer sa, amma ina jin na kai ta
100
da kuma ne. Gailati ba ka buga fito kira da wuri ba. Sai dan sandan nan ban taba ganin dan sanda da mutunci irin mutumin nan, sai zo ce ina wuni, nace mishi lafiya kalau, da Allah zo mu tafi cikin mota ta, sai mun fita mota ta, sai na shiga wallahi garin ku da naje bindiga da take motar nan ta fito goma, akwai gajeruwa, akwai duwa, akwai
kankana,
sai ce mun da shiga mota, sai ce mun na ka fito, sai nace mishi daga wurin aure daura aure nake na wata kanwan, sai ce an yi mako kaga wata niece dita wata yarwarsa ta aure ko yaushe ne ina kai taka za ta je honeymoon wannan irin tafiya da ake da miji da mata ko sai yana rubutu, nace to kai muna magana mutunci, me kake wani rubuta miki ke ka san ka gudu na wato gashi yana fira yana cikin daji amma kuma yana cikin aiki ko baba ne take din ba ne tsiya ya bani ticket din nan na tara ko da su tinna ko nawa ne na samu ta sun manta da shi wallahi ban ƙara koma kan ticket sai da aka shekara daya na dawo nan Virginia
zaka ji
wata ran Juma'a ni duk wasu abubuwa yanzu za su faru ban san dalili ran Juma'a ce kawai ko da nazo sai naga ana aiki kan hanya sai aka tada motoci sai ne abin ke da ƴan Najeriya sai keto daga baya
eh zaka ji
kamar zaka yi motocin da ke tar sai wani dan sanda yana gana sai ya tsaya tsaya mu haka ya zo a ji mota ka anan inda wurin ya faru akwai gada gada tsakanin Washington ne
da
Virginia da Virginia nan ku daga office mai
haka
wannan gada 14th street
haka haka
na shiga Virginia sai ce a ji mota ka nan sai ce naga abin da kai turan nan na ga miki na hadin yan sanda mai mutunci a wancan kan wannan mara mutunci ba taba ganin ba irin sai ma sai ta aji mota ka nan sai ce duk kaga motocin nan da ka zaga duk sai san gama wucewa
kafin aiwa magana ka
kafin ba su gama wucewa sai shiga motar shi sai fara bugun computer sai gano ina da tsohon ticket
nan cin sai ga wancan na bara kuma
sannan an baki ticket baki biya ba
tara za ta turbawa ce turbanyawa
ashe ticket ya kai inda ya kai yayi sa sai ce ai kai ashe kana ma da babban matsala ban sani ba yace kaga abubuwan da za su faru na farko motar nan ba za ka dauke ta ba sai ka koma ka je ka biya ticket din nan da aka baka kuma ticket din nan ba wa cikin Virginia ba cikin Maryland za ni domin mota ta lambar Maryland
take
shi inje in biya ticket din nan sannan ce in ka biya ticket din nan sannan ka dawo sannan kai hayar wata mota ta mai jan motoci mai toyi din mai jan mota ta tsallaka maka ta ja mota ka domin yanzu baka an ashe an soki ma yan cin
na tuka mota a Virginia
ja mota ka ta tsallaka titin nan
sai ta dawo Washington
sai ta shiga cikin can bangaren Washington sannan ka ta ko ka taka da kafa ko ka shiga ita motar da zai ja motar naka ka je sannan sai ka ja motar ta so naga rashin alfanu rashin bin doka domin an gayyara mu kuma ga mata ka shiga zan tafi Atlanta da mota kin ko san tafi awa 15
haka dai dole kana bukatar motar ma baka rantsuwa saboda ticket ita bakan ta za ka kara baka
ai zaman lafiya America doka tana aiki inda doka ba ta aiki kusa da ba
ta zama wannan gaban za mu ja burki na daga bana ba Julie ta fara daga mana hannu yanzu a magaddin sabon shugaban sashen Hausa
Ali Mustafa Sokoto
Alheri yake muku fata Alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah tabbatar da Alheri
nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku Much.
and to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Wako kida kada kada sa orang ashiran.